سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بكي غوات رمضان هجرة دبو تياد تريه دود أربعين دبيو واندهزو شاترا غوات هدو دبو بيو دا عشرين دا تيا منا نان أجكين سورة البقرة زامو تاشي آية تتري da 51. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
الله سبحانه وتعالى باين يا بينا منا شريعوي إرن الدين النبي إبراهيم وانا دقاتيكي أكوي فسكنتر الكبلة ياي أمرني دا أفسكنتر الكبلة كما ياسا وانا أمسأين نئمة da yayi wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. sai ce to kamar yadda Allah ya yi mana ni'ima haka nan ya yi mana wata babban ni'ima ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama arsalna fikum rasulan minkum Allah ya ce kamar yadda na yi muku waɗancan ni'imomi marasa iyaka haka nan na yi muku ni'ima ta hanyar aiko manzo arsalna na aiko rasulan wani manzo mai daraja fikum kuma yana cikinku kamar yadda ya faɗa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim kamar yadda na aiko manzo minkum daga cikinku fikum a cikinku min anfusikum min anfasikum minan nafis mafi tsadakku mafi darajakku mafi girmanku mafi mutuncinku tataccen tatacce kenan sai da aka tankade aka rereye aka taci aka dauko wanda yafi kowa daraja yafi kowa kima zababban zababbu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kama arsalna fikum rasulan kamar yadda na aiko jakada fikum a cikinku a cikin nasabarku a cikin kabilarku a cikin garinku kun san shi kun san asalin sa kun san halin sa hakuna masa laqabi da al-amin laqad manna Allahu ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin fa Allah ya ce babban ni'ima ce kuma amsa roko ne da addu'a da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi a suratul baqara aya ta 129 da yace rabbana wab'ath fihim ya Allah ka aiko a cikin su me zaka aiko rasulan jakada minhum daga cikin su yatlu alaihim ayatika zai dinga karanta musu ayoyinka wani yazo yana shirin zai karba addinin musulunci daga ina kake ina ne Abuja Bula cikin garin Gombe ne Gombe kuna da Ceceniya kuna da Abuja kuna da Wasniya ba abinda ba ku da shi a Gombe to daga Abuja ta cikin garin Gombe me ya kawo ka nan ka zo ka karba addinin musulunci wani ne yayi maka tilas yayi maka dole ya takura ka yace lalle in baka karbi musulunci ba sai na ma kaza tsoro ya kawo ka gamsuwa ce da yarda da amincewa bisa radin kanka kake so ka musulunta Allahu akbar yace shi ya gamsu iyadda ba wanda ya takura shi ko ya tsorata shi ko ya furgita shi yace sai ya musulunta bisa radin kansa ne zan gaya maka abinda mutum yake amincewa da shi da yardarsa hakan zai mai da shi ɗaya daga cikin musulmi ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu yace abinda ka faɗa cikin harshen larabci zan fassara maka ka ce daga yau na yadda na amince na gamsu na karba ba wanda ya kamata ya cancanta ya dace a kadaita shi da bauta sai Allah shi kadai daga yau na yadda zan bauta wa Allah shi kadai ka yadda da wannan alƙawarin da ka dauka kace daga yau na yadda na amince na gamsu na yi alƙawari annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da musulunci kuma zan masa biyayya sau da kafa zahiri da batini ka yadda kace daga yau na amince annabi Isa ba dan Allah bane ba Allah bane manzon Allah ne abin nan wato bawan Allah ne dan Maryam ne wanda Allah ya aiko shi da Injila zuwa ga bani Isra'ila ka yadda da haka to wannan shine musulunci yanzu ka zama ɗaya daga cikin musulmi menene sunanka Sunday Monday ko to Sunday ta kusa da Monday to a ci gaba da kiranka Sunday amma musulmi ko a canza maka suna daga Sunday ka koma wani abu daban zuwa wanne wani suna kake so cikin sunayen da kake ji na musulmi Allahu Akbar yace daga yau a daina kiransa Sunday a dinga kiransa Ibrahim musulmi Ibrahim shine baban annabawa wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzi al-muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun min as-salihin wa Isma'ila wa Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'ala al-'alamin baban annabawa kenan sunansa ya zo sau 69 a cikin Al-Qur'ani 70 ba daya da aka yau za a ci gaba da kiranka Ibrahim Ibrahim tunda ka musulunta akwai abubuwa guda uku muhimmai a kanka abu na farko yanzu ƴan komitinmu za su yi maka bayani yadda za ka yi wanka yadda za ka yi aski da yadda za ka shigo musulunci a fara aiwatar da ayyukan addinin musulunci na sallah da azumi da makamantansu a kanka sannan na biyu za a saka a makaranta domin a ilmantar da kai wannan addinin da ka shigo shi wannan addinin ba a yin sa sai da ilimi ba a yin sa sai an gane sai an fahimta sai an iya to za a koya maka akwai makaranta musamman da muka ware domin ilmantarwa ga waɗanda suka musulunta a tsawon shekarun da muke yi sannan na uku za a taimaka maka ka ci gaba da karatunka na zamani da kuma koyon sana'a domin addinin musulunci bai yadda da zaman banza ba bai yadda da zaman kashe wando ba bai yadda da zaman imama benci ba bai yadda da zaman ikabi ba da haka Ibrahim muna maka barka da shigowa addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu da kai a cikin musulunci yan committee yadda kuka saba Allah ya saka muku da alheri ga dan uwanku nan Ibrahim ku koya masa addinin musulunci Allah ya baku ladan koyar da addinin musulunci to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa addu'ar annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wacce Allah ya kawo mana a cikin aya ta 129 a suratul baqara rabbana wab'ath fihim rasulan minhum Allah ka aika musu jakada fihim a cikin su rasulan manzo minhum kuma daga jinsin su kabilar su cikin gidan su me zai yi musu in yazo yatlu alaihim ayatika zai dinga karantar da su ayoyinka na alqur'ani mai girma wa yuallimuhum alkitaba walhikmata kuma zai koya musu littafin Allah dai kuma ya koya musu hikima shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wa yuzakkihim sannan zai tsarkake halayensu ya tsarkake dabi'o'insu ya tsarkake aqidarsu ya tsarkake mu'amalarsu ya dora su akan tauhidi da kuma sunna innaka antal azizul hakim ya Allah kai ne mabuwayi kuma kai ne mai hikima to wannan addu'a ce Allah ya amsa sai yake ce musu kamar yadda ne muku waccan ni'imomi marasa iyaka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha arsalna fikum na aika a cikinku rasulan manzo jakada minkum daga cikinku yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyina ayoyin da ake karantawa shine alqur'ani alqur'ani Allah ya saukar da shi domin abubuwa guda bakwai daga cikinsu akwai imani cewa wannan alqur'ani mai sura 114 mai aya 6,936 wanda ya fara daga suratul fatiha ya kare da suratul nasi maganar Allah ce babu kari babu ragi babu jirkitawa wa annal qur'ana kalamullah wa in ahadun minal mushriki nastajaraka فأجره حتى يسمع كلام الله. ذاك القرآن مجنر ألاني وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا صفة لمخلوق. القرآن با حلتا بني با صفة چيتا حلتا با مجنى چيتا الله سبحانه وتعالى. وأن شين معنى يتلو yana karanta alaikum a gare ku ayatina ayoyina. Da haka babban aikin annabi sallallahu alaihi wasallama shine mai karantar da alqur'ani. Bayan sun yi imani qur'ani magana Allah ne, abu na biyu shine annabi ya karantar da su alqur'ani. Iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Ku karanta qur'ani, qur'ani zai zo yana ceton masu karatunsa. Da haka koyar da Qur'ani shine mataki na biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya cusa musu imani cewa wannan Qur'anin magana Allah ne, to kuma sai a iya karatunsa. Bayan an koyar da su karatun Qur'ani, mataki na uku sai kuma a gaya musu fassararsa. Yaya Qur'ani, me yake nufi? A fassara musu Qur'ani. Fassara al-Qur'ani, malamai suka ce akwai matakai da mu zamu bi wajen gane alqur'ani guda shida. Matakin farko shine tafsirul qur'an bil qur'an, a fassara qur'ani da qur'ani. Mataki na biyu tafsirul qur'an bis sunna as-sahiha as-sabita anin nabi sallallahu alaihi wasallama qawlan wa amalan wa iqraran ko taqriran. Tab aiki ko fassara hadisai su fassara qur'ani ingatattu waɗanda suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama na maganganunsa ko na ayyukansa ko na tabbatarwarsa. Sannan mataki na uku tafsirul Qur'an bir ruju' ila as-sahaba, ta hanyar koma zuwa ga sahabbai, domin sahabbai akan su Qur'ani ya sauka. Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa wallahi ma nazalat ayatun illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fiman nazalat wa law a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tablughuhu al-iblu la rakibtu ilayhi. Yace na rantse da girman Allah babu wata aya a cikin alqur'ani tun daga suratul fatiha zuwa suratul nasi sai na san a ina ta sauka kuma akan wa ta sauka. Da na san akwai wani mahaluki da yafi ni sanin alqur'ani, kuma inna haura kumi zai kai ni inda yake, la rakibtu ilaihi, da sai na je na same shi gawa ne ne. Zaka sahabbai musamman waɗannan jigajigan Ubay bin Ka'ab, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace yana cikin waɗanda suka fi kowa gogewa a karatun Qur'ani, Abdullahi dan Mas'ud, Abdullahi dan Abbas da sauran manyan sahabbai al-khulafa ar-rashidun da makamantansu, ana komawa wajen tafsirin su ga al-Qur'ani. Shine mataki na uku. Sai tafsirul Qur'an bi aqwalit tabi'ina. Tabi'ai akwai ƙwararru gogaggu waɗanda suka san Qur'ani, irin su Mujahid, irin su Qatada, irin su Ata, irin su Sa'id ibn Jubair, irin su Sa'id ibn Musayyib, waɗannan irin su Abdurrahman da makamantansu suna nan da yawa waɗanda suka ƙware a tafsirin Qur'ani. Ana komawa zuwa ga maganganunsu wajen sanin fassara al-Qur'ani, wanda shine mataki na nawa? Mataki na uku. Mataki na hudu arju'u ila kutubil lugha, komawa zuwa ga littattafan lugha. Akwai waɗanda suka zauna suka bi kalma kalma ta Qur'ani, irin su Ragib al-Asfahani ya bi kalma kalma, kowace kalma sai da ya nemo asalinta a harshen Larabci kuma ya faɗi yadda ta zo a cikin siyakin al-Qur'ani. Saboda waɗannan ƙwararru ne wajen sanin kalmar Larabci da kuma ma'anarta a cikin alqur'ani da maganar ma'anarta a cikin tsagwaran harshen Larabci. Don haka ake komawa zuwa ga lugha wajen tantance wannan. Sannan akwai komawa tafsirin alqur'ani ta hanyar ar-ra'ayi wal ijtihad. Ar-ra'ayi wal ijtihadu ana aka fi samun tuntube, domin masu ra'ayi sun kashi kashi biyu. Akwai ar-ra'ayul mahmud, akwai ar-ra'ayul mazmum. Akwai ra'ayi mai inganci, akwai ra'ayi mara inganci. To ya za a tantance ra'ayi mai inganci da ra'ayi mara inganci? Sai aka ce alamar ra'ayi mai inganci abu uku ne. Alamar ra'ayi mara inganci abu uku ne. So idan mutum ya ce ayan nan tana nufin kaza, to sai a dubi mutumin nan a siffanta shi da siffa uku tukunna. Na farko, yana da ilimi. Na biyu, yana da adalci. Na uku, yana da tsoron Allah. Domin duk mai ilimi ba zai yadda ya faɗi abin da za a kama shi da jahilci ba. Duk mai adalci ba zai yadda a kama shi da zalunci ba. Duk mai tsoron Allah ba zai yadda a same shi da son zuciya ba. Don haka al-ilmu wal adalu wat taqwa su ne alama na cewa ra'ayin da mutum ya faɗa akan ayan nan yana da inganci. To amma ingancin ra'ayin baya nufin shi kuma shine hakikanin fasarar. Domin tafsiri ba shine Qur'ani ba. Tafsiri ra'ayin mai shine, fahimtar mai shine, ganewan mai shine. Shi yasa nan ce menene tafsiri, sai ka ce bayanu ma'anil Qur'an ala hasab taqa al bashariya. Bayanu ma'anil Qur'an ala qadar taqa al bashariya. Saboda tafsiri daban, Qur'ani daban. Kada ka dauka duk wanda ya tafsiri yace ya'ani nan nasa ne. Aya ce ta Allah, amma ya'ani din nasa ne. In yayi daidai sai a karba, in yayi kuskure sai a hurgar. Wannan shine wato mataki na uku ko na kusan na karshe. تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، باللغة العربية والرأي والاجتهاد. تو دغنان سي ايكي. وي. انا ايكي ايكي، ايكي ده قرآني. قرآني باكو للتابعي ندى ذا أراتي يشي أغفاكا. أنا نيمان تبركي ده شيبا. مصيفة تاي مصيفة. أدوكو أي سوكاء ده دي كذا دغنا أمي ده شي أراتي. Maganin musifa ne, amma kuma sai an yi aiki da shi musifa take kawowa gaba daya. Aiki da Qur'ani kashi-kashi ne. Akwai aiki da Qur'ani kai akan kanka, akwai aiki da Qur'ani a cikin gidanka da iyalanka da kamfaninka da sana'arka da rayuwarka, akwai aiki da Qur'ani kuma akan musulmi da al'umman duniya baki daya. Haka matakai-matakai. Wannan shine aiki da Qur'ani, wanda shine rufin asirin musulmi, shine darajar musulmi, shine daukakar musulmi, shine mutuncin musulmi, shine zaman lafiyar musulmi. Sannan akwai kuma wato neman tsari da Al-Qur'ani. Wannan Qur'anin ba karamin kariya ce daga musifa ba. Shi sa kuka ga cikin zikirorin mu na bayan sallolin farilla, da zikirorin mu na safiya, da zikirorinmu na yamma, da zikirinmu na kwanciya, da zikirinmu na tashi, kowanne akwai ayoyin Al-Qur'ani a ciki. Yadda za ku gane mahimmancin Qur'ani ga musulmi. Yanzu idan kayi sallar farilla, ai akwai zikirori da shari'a ta ce kai ko? Waɗannan zikirori a cikinsu akwai karanta qul huwallahu, da falaki, da nasi, da ayatul kursi. A bayan kowace sallar farilla guda biyar din nan, ana so ka karanta qul huwallahu, da falaki, da nasi, da ayatul kursi. Bayan sallar asuba da bayan sallar magariba, da yake kowane sharri anan ake kulla shi, duk wani alheri ma anan ake kulla shi, sai aka ce qul huwallahu ta zama uku uku, falakin ta zama uku uku, nasin ta zama uku uku, ayatul kursi tara nan a daya. Sannan ka zo kwanciya, nan ma akwai qul huwallahu da falaki da nasi da ayatul kursi da amanar rasulu da tabara. Za ka kwanta bacci, saboda duk wani sharri da daddare ake kulla shi a lokacin bacci, duk wani mugu da zai kawo maka farmaki, duk wani maye da zai kai maka hari, to yana son ka kwanta bacci, bakinka a bude, idanka a bude, ba zikiri kake ba, ba sallah kake ba, ba addu'a kake ba, ka wargaje akan gado, duk wata musifa za ta iya fadowa. Sai aka ce to kai haka da tafin hannunka, ka karanta qul huwallahu, ka karanta falaki da nasi, ka tofa a hannunka, ka shafe jikinka sau uku, za ka kwana lafiya. Ka karanta ayatul kursi, ka karanta amanar rasulu, ka karanta tabarakal lazi biyadihi almulku, ka imma za ka iya karanta musabbihat, surorin nan masu sabbaha sabbaha, da masu yusabbihu yusabbihu, da masu sabbih, ka karanta su su shidan nan, da suratul hadid, da suratul hashari, da suratul safi, da suratul juma'a, da suratul tagabun, da suratul a'la. Kafin ka kwanta bacci, ka yi tilawar su, za ka tashi lafiya. Duk wani mugu sai dai ji abinsa ya koma kansa. Wannan yana cikin tasirin Qur'ani, shine kariya daga musifa. sannan kuma ga karanta qur'ani a lokacin da aka shiga wata musiba kamar ta shedanu ko ta aljanu ko ta kaza a karanta qur'ani akan ruwa a sha a warke malamai sun gwada wannan sun ga yana amfani musamman ga wanda yake jin an masa sammu ko an masa makaru ko idan mayu ya kama shi ko idan masu kambun baka ya danke shi ya samu ruwa mai tsafta ya karanta fatiha da ayoyin hudu na farkon suratul baqara da ayatul kursi da amanar rasul da qul huwallahu da falaqi da nasi ya karanta a cikin ruwa ya samu ganyen magarya danye guda bakwai ya dandaka ya murza ya zuba akai ya girgiza ya shaye wanka kwana bakwai Sheikh Ibn Baz a cikin tufatul akhyar yace wannan mujarrab an jaraba an ga tasirin sa yace musamman ga wanda aka yi masa sihirin raba shi da matarsa yace da kai kwana bakwai zaka ji sarai ka warke to in baka warke ba ya za a yi sai ka maimaita in baka warke ba fa sai ka hakura kai wani abun kuma yawa dan wani sai yace mallan nayi ban warke ba to ci aka zaka warke waraka ba hannun Allah take ba wai zamarin tu fa huwa yashi shan magani daban yin magani daban kuma waraka a hannun Allah take sai ai ta shan magani bai kawo waraka ba ko ba a sha komai ba kuma a warke dan haka magani asbab ne na waraka to shine Allah ta'ala ya gaya mana wannan cewa daga cikin manufofin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama shine yatlu alaikum ayatina yana karantar da ku ayoyina waɗannan ayoyi na Allah malamai sun kasa su kashi tara suka ce ala innamal qur'anu tis'atu ahrufin saqum bika hafi baiti shi'rin bila khalal halalun haramun muhkamun mutashabi'un bashirun nazirun qissatun izatun mathal wai suka ce qur'ani ya kunshi abu tara ala innamal qur'anu tis'atu ahrufin saqum bika ha an baiti shi'rin bila khalal halal haram muhkam mutashabih bashir nazir qissat izat mathal so in kana karanta qur'ani abu tara zaka tarar halal haram halal zaka hadu da wani abin da Allah zai ce ku yi kaza na halatta muku kaza na halatta muku kaza ga ayoyin tili hilla lakum laylatul siyam rafatu ila nisaikum وحل لكم كذا وحل لكم الطيبات وحل لكم كذا ناحلتا ناحلتا ديكينا حرام ونبوكوة ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم ولا تفعلوا ولا تفعلوا ديكينا ونا أي ونا أبري حلال حرام محكم متشابه أقول محكم آيوه عندما أنس أبيلي تكي كرر بايا بكاتم وندوبون تفسيري mutashabih akwai ma'anoni oyayyu ko masu fuska da yawa ko masu rikitarwa sai an samu rasikhuna fil ilmi su za su yi maka bayanin su dalla dalla ka gane su bashirun wani gurin kaji ana maka bishara akwai aljanna akwai matan aljanna akwai ruwan aljanna haka ji wani dadi malam kamar ga ka aljannan nazirun wata ran kuma maka gargadi akwai jahannama akwai hawuya akwai hutama akwai sakara akwai laza akwai jahimu akwai sa'ira sai ka tsorata ka firgita kai abin da ake so bashirun nazirun qissatun wata ran a baka labari ai ta baka labarai waɗanda su dau hankalinka qissar annabi ibrahim qissar annabi musa qissar annabi yusufa qissar annabi kaza qissar zulqarnaini qissar luqmana qissar khabiru qissar kaza kai ta samu na hadu na qussu alayka ahsanal qasasi fa qasasul qasasa ya ta baka labarai masu dadi to wannan shine bashirun nazirun qissatun izatun wata ran kuma ai ta maka gargadi fa anzartukum naran talazza ai ta maka gargadi kakkai kaza zaka hadu da ka falyahzaril ladina yukhalifun an amrihi mathal ku ai ta buga maka الذين اتخذوا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل كذا اي تبغى maka misali to wannan shine abin da qur'ani ya kunsa guda tara ala innamal qur'an tis'atu ahrufin sa'undikaha fi baiti shi'rin bila khajal halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nazirun qissatun izatun mathal to wannan shine abin da wannan littafi ya kunsa Allah yace yatlu alaikum ayatina, bayan ya karantar da mu alqur'ani mataki na biyu, wa yuzakkikum, ya muku tarbiya. Aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana tarbiya. Tarbiyan nan kuma a cikin babu hudu, a babun aqida ya raba mu da shirka, a babun ibada ya raba mu da bid'a, a babun akhlaq ya raba mu da munana ya siffanta mu da kyawawa, ya hana mu ƙarya mu koma masu gaskiya, ya hana mu zalunci mu koma masu adalci, ya hana mu son zuciya mu koma masu bin dalili, ya hana mu munafunci mu koma kan gaskiya da amana da kirki. Duk waɗannan sufofi masu kyau, inna ma bu istu yutammima salihal akhlaq aw makarimal akhlaq, na koya muku halaye masu kyau. To sannan sai a cikin babu mu'amala, ya zaka zauna da matarka, ya zaka zauna, waɗannan matakai guda 11 ko 13 ne yadda ake zama da mutane, ya zaka zauna da Allah lafiya, ya zaka zauna da Annabi lafiya, ya zaka zauna da iyayenka lafiya, ya zaka zauna da matanka lafiya, da ƴaƴanka, da ƴan uwanka, da maƙotanka, da musulmi, da waɗanda ma ba musulmi ba, da abokin ciniki na siye da siyarwa, ya ake mu'amala wajen ɗaukan bashi, wajen tsantuwa, wajen rance, wajen siye, wajen siyarwa, duka waɗannan mu'amalolin, har da dabbobi, har da tsirrai, har da waɗanda ba musulmi ba, yadda za mu zauna da su ba tare da mun cuce su ba. Domin wata ran wajen mu'amalar ka sai ka cutar da musulunci. Ka zauna da wanda ba musulmi ba, sai kake masa ƙarya, kake ha'intarsa, kake zaluntarsa, kake cutarsa, kake cinye masa haƙƙi. Me kake nuna masa? Kana nuna masa halin musulmi ba shi da kyau. To me zai yi sha'awa a cikin halinka wanda zai sa ya musulunta? Wani yake gaya min direbansa ba musulmi ba ne, amma saboda kyakkyawan mu'amala da bashi albashinsa kafin wata ya ƙare, da kyautata masa da ake, rannan kawai sai ya ce alaji. Ce na'am, ita zan musulunta. Ya ce a'a, ka yi tunani, kyautatawa fa da nake maka ba yaudararka nake ba, ba ruɗarka nake ba, haƙƙi ne naka nake baka. In sha'awar musulunci kake ka shiga, kakka shiga da munafunci, ko don ka burge ni, ko don ka ƙayatar da ni. Ya ce wallahi shi ya yi sha'awa, kuma ya lissafa, ya ga wannan addinin shi ne gaskiya. Ya ce to mu je masallaci, malam ya baka kalma. Shikenan ya zama musulmi, ya kama sallah. To kun ga ashe kenan, za mu iya tallan musulunci da halayenmu a kasuwanci, ko a siyasa, ko a mu'amala, ko a kasuwanci, ko a aikin gwamnati, ko a ina za ka iya tallata musulunci ba tare da ka ce uffan ba, amma an kalli halinka za a ga halinka mai kyau ne. Halinka mai kyau zai iya tallan addininka, kamar yadda mummunan halinka zai iya cutar da wato addininka. Shine ma'anan wa yuzakkihim, ay wa yurabbihim, yana musu tarbiya, yana tusa musu halaye masu kyau, yana raba su da munana. Wa yu'allimuhumul kitaba, yana sanar da su littafi, aka maimaita alqur'ani don ay atafin hikima. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, alkitab wal hikma, waɗannan guda biyun shaqiqan juna ne. Duk da qur'ani yake sai da sunna, duk da sunna take sai da qur'ani, ba a raba qur'ani da sunna. Inna taraktu fikum ma in tamassaktu bihima lan tadillu, kitaballah wa sunnati, littafin Allah da koyarwata. Koyarwa annabi ita ce fassara alqur'ani. Wa anzalna ilayka alkitaba litubayyana linnas, litubayyana, bayan din annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ta fuska biyar. Akwai albayanu bil qawli, abu ya sauka manzon Allah ya bayyana yadda yake da baki. Wanda yake cewa khuzu anni manasikakum sallu kama ra'aytumuni usalli, bayan bil qawl wa bayan bil fi'l. Wata ayat ta sauka, annabi ya shige gaba ya fara aikata ta domin mu koyi yadda ake aikata ta daga gare shi. Bil fi'l kenan, wa bayan bil ishara. Wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ishara, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata goma tara, ya ishara da hannu, ɗan yatsunsa ya haɗe su haka, sai ya ɗauke ɗaya ce haka, kenan wata yana yin kwana 29. In an ga wata sai a ɗauka, in ba a gani ba sai a cika kwana 30. Kaga bayani bil ishara, yakan yi bayani bil khabb, ya yi zane, khabb ala rasulillahi khabban wa khabba hawlahu khututan wa qala hadha sabili wa hadhihi subul. وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كاجا أن ياي بياني بالقول بالفعل بالإشارة بالخط waɗannan duk hanyoyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyanar da musulunci a aikace ya kuma bayyanar da shi ta hanyar aikatawa ya shige gaba shi yasa aka tambaye na Aisha ke kika zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 10 ba mu bayanin sa sai tace kana khuluquhul qur'an in kana son ka san waye manzon Allah dauki qur'ani ka karanta duk wani abin da aka ce ayi shine a gaba wajen yi duk wani abu da aka ce a bari a qur'ani shine shugaba wajen bari kenan ka karanta qur'ani ka karanta manzon Allah shi manzon Allah shine qur'ani mai rai manzon Allah shine qur'ani a aikace wannan rubutaccen qur'ani wannan kuma aikacaccen qur'ani kamar yadda muke cewa theory da practical a rubuta ma sannan a aikata maka ai maka practical yadda zaka gane kai aiki da shi wannan shine rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama daga bangwanta zuwa bangwanta qur'ani ne a aikace sallallahu alaihi wasallama yaza Allah yace wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun sannan yana sanar da ku abinda kuka kasance ba ku sani ba cikin manyan manyan ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu abinda bamu sani ba a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da kun san abinda na sani da kun yi dariya kadan da kun yi kuka mai yawa yace an bude min jahannama na ga cikin ta an bude min aljanna na ganta ban taba ganin abun tsoro ba irin wuta ban taba ganin abun sha'awa ba irin aljanna ke lokacin da Allah ya halicci aljanna ya cika ta da kayan dadi da yake ya san mu da kwadayi duk abin da muke sha'awa sai ya zuba a ciki sai ya ce jibrilu je ka ga aljanna jibrilu ya je ya leka aljanna ya ce kai ya san mutun ya san aljanna ya ce tab ma la aynu ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wato dadin akwai dadin da ya wuce tunanin mutum a cikin aljanna akwai dadin da ya wuce duk abin da ka taba gani da idanka a cikin aljanna akwai dadin da ya wuce duk abin da ka taba ji da kunnanka sai mutum ya shiga aljanna malam zai mure amma zuhuziha anin nar wa udkhila aljannata faqad fas duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka tsoma shi a aljanna to ya gama morewa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a zo da wanda yafi kowa shan wahala yafi kowa shan wahala a duniya idan aka tsoma shi a aljanna sakan guda ya mantar da shi duk wata wahala haka da za a zo da wanda yafi kowa jin dadi a duniya idan aka tsoma shi a wuta sakan guda ya mantar da shi duk wani dadi da ya taba ji a duniya kuma dama duk wahalar da dadi zai biyo ta to me dadi ce duk dadin da zai biyo wahala wahala ce ko yanzu misali a ce maka to me kake bukata na ci da na sha da gurin kwana duk a baka amma ka gama za a ma bulala 200 za a yi maka doru na 200 kaga tun ga kafin ka fara ci ya fita daga ranka saboda in ka gama ci zaka sha wahala to kuma aka ce zaka fara shan wahala ka ji dadi to shi aka fi so hujibatun naru bis shahawat wa hujibatul jannatu bil makari ita kuma wuta duk abinda dan adam baya so na wulakanci akwai a ci akwai duka akwai tsangwama akwai tsanantawa akwai wulakantawa akwai tozartawa a cikin wuta akwai tsananin zafi akwai wahala iri-iri kayan dauri da kayan duka a cikin wuta ba irin wanda babu kuma duka ba na wasa ba to shi yasa da jibril ya leka wuta ya ce kai ya san mu da kin wahala da ba ma san mu sha wahala yace babu wanda zai ji labarin wutan nan yayi sakaci a saka shi a ciki shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam an yana addu'a jita Allahumma ya'udhu bika minan nar Allahumma ya'udhu bika minan nar Allahumma ya'udhu bika minan nar yace duk mutumin da yake cewa Allah ka tsare ni wuta so uku yace Allah ka bani aljanna so uku kuma da gaske yake to Allah ba zai sa shi a wutan ba sai wuta ta ce Allah bawanka a aikace a aqidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da maganarsa yana cewa ka tseratar da shi to Allah ka tseratar da shi wutan nan kakka saka shi a ciki amma wa in minkum illa wariduha duk wanda zai shi aljanna sai ya bi ta kan wuta anan ne za a gane aikin mutane da sakacinsu da kusancinsu da daidansu da ba daidansu ba shi yasa Allah ta'ala ce wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun annabi sallallahu alaihi wasallama yana koya muku abinda da can buku sani ba daga cikin karantawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana abinda mu sani ba me ma'anan koya maka abinda baka sani ba ai alqur'ani ma gaba ɗaya karatu ne shi yasa malamai suka ce in kana son ka amfana da qur'ani ka bi matakan nan guda biyar matakin farko al-insat idan ana karanta qur'ani kai shiru ka nutsu al-insat ka saurara sannan al-istima ka ji bambancin insatu da istima shi insatu kai kurum shi kuma istima ka saurara in kai shiru ka saurara daga nan ne sai tilawa ka je ka koyi tilawa sai hibs sai faham sai amal matakai ne guda nawa guda shida ma na farko yin shiru in ana karanta qur'ani za qur'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kai shiru na biyu ka saurara da idan basira da kunnan basira na uku kai kokari ka kai tilawa ka koyi karatun qur'ani na biyar na hudu ka haddace abinda zaka iya haddacewa a ciki ko ka haddace duka sannan sai fahimta at-tadabburu wal faham kai tadabburi ka fahimta sai kuma amal daga amal kuma sai tsira kana yin aiki da shi ka tsira saboda waɗannan sune matakan amfanuwa da alqur'ani amfanuwa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama shine ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya malaman mu albarka ya saka musu da alheri sun karsa mana matanin abinda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa kashi bakwai suka ce akwai aqwaluhu na biyu akwai afaluhu na uku akwai taqariratuhu na hudu akwai sifatuhul khalqiyya na biyar akwai sifatuhul khuluqiyya na shida akwai sira qabl al-bi'sati sannan sai sira ba'd al-bi'sati wato abinda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama duka baya fita daga waɗannan abubuwan guda bakwai ko dai maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama ko ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama ko tabbatarwa annabi sallallahu alaihi wasallama ko sufofin annabi na halitta sallallahu alaihi wasallama ko sufofin annabi sallallahu alaihi wasallama na halaye da dabi'a ko kuma tarihin annabi kafin a aiko shi ko kuma tarihin annabi bayan an aiko shi da abin da zaka karanta ba zai fita nan ba to sai ka ji akwai khasa'is akwai dalail akwai shama'il shama'il dalail khasa'is abubuwan da suka keɓance annabi shi kadai dalailun nubuwa abubuwan da suke ƙara tabbatar mana da cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne annabin ƙarshen zamani ne sannan akwai kuma shama'il halayen manzon Allah da tadodinsa da ɗabi'arsa da mu'amalarsa da zamantakewarsa a matsayinsa na miji yaya zaka koyi zama miji ga matanka a matsayinsa na uba ya zaka zama uba ga ƴaƴanka a matsayinsa na malam ya zaka yi malanta ga ɗalibanka a matsayinsa na shugaba ya zaka yi mulkin al'umma a matsayinsa na annabi mai karantarwa mai wa'azi yayi mu'amala da musulmi da munafikai da yahudawa da nasara da maguzawa da makiya da masoya da maza da mata da yara har da jarirai annabi yayi mu'amala za a dauko jariri a kawo masa ya rike shi dora shi akan cinyarsa yaro ya fitsari ya ce a kawo ruwa ya zuba sallallahu alaihi wasallam baya kyamar jama'a da masu lafiya da marasa lafiya duk kowa na annabi ne sallallahu alaihi wasallam habba yahudi annabi yayi mu'amala da shi kyakkyawa haka ta sa ya shiga addinin musulunci lokacin da aka ce akwai wani yaro ba yahudi bai da lafiya sai annabi ya ce sabai ku raka ni in duba shi babansa makiyin annabi ne amma yayi mamaki da annabi yazo yace masa yazo ya duba shi akai sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya duba yaro sakamakon dubiyar yaron yana murmushi babansa yana murmushi sai annabi ya ce yaron kai ka musulunta mana ya kawo masa musulunci sai yaro ya kalli babansa sai baban yace ati abul qasim kai biyayya ga baban al-qasim kai musulunta na yadda sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bayan kwana uku sai ya rasu, sai baban yaron ya zo ya sallama da annabi. Shi baban bai musulunta ba fa, ya zo ya sallama ya ce ɗana din nan da na yardan masa ya shiga addininku, to Allah ya masa cikawa, ku zo ku dau abinku ku je ku yi masa sallah a irin naku addinin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai suka je gidan wannan ba yahudi, suka ɗauko gawan ɗansa suka kawo shi, aka yi masa jana'iza irin ta musulmi, aka yi masa binniya irin ta musulmi, saboda kawai dubiya. Haka ya kamata mu kasance. To Allah ya bamu sa'a, Allah ya sa mu dace, nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu lada, inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Tambayoyi. Ce malam, in ana zafi muka yi sallar mu a waje saboda zafi, kuma cikin masallacin bai cika ba, shin ko hakan ya halatta? To da wajen masallaci da ciki wane fi zafi? Ko dai a fito gaba daya ko a shiga gaba daya? Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izashtadda al-harru fa abridu bis-salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Idan tsananin zafi ya kai tsananin zafi, to ku sausauta, ku sagar da sallah a guri mai sanyi. Me ma'anan guri mai sanyi ko zamani mai sanyi? In ana nufin abridu, bi ma'ana ku shiga guri mai bard, mai sanyi, ana nufin ku fita daga rana ku shiga inuwa. Ko kuma abridu ana nufin zamani, ku dan ƙara lokacin sallah daga karfe 1 ta koma karfe 2, domin rana ta dan yi ƙasa sai sanyi ya dan zo, sai ku yi sallah a lokacin. Abridu zai iya daukan zaman, zai iya daukan makan. Zaman shine ku ƙara lokacin gari ya ƙara sanyi, makan kuma shine ku tashi daga nan inda yake da zafin ku koma guri mai sanyi ku yi sallah. Kaga ba ka da uzuri, jama'a suna cikin masallaci, kai ka ce ba za ka shiga ba saboda zafi. Kul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Saboda haka kamata yayi ai sallar gaba daya a inda ake jin da dan sanyi sanyi, sai ku ce to a karama kallal liman, cikin masallacin nan ba tagogi, ko masallacin nan ba dan sanyi sanyi, ba irin namu nan mai AC da fankoki ban najin. Kaga kowa yayi tsit saboda yana ta shan AC yana shan fanka. To wataƙila ba irin wannan bane, sai a ce to akrama kallah, tunda akwai zafi me yasa ba za mu yi sallah a waje ba? Fito da tabarmin waje a yi sallah, ba dole sai an yi a ciki ba, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a canza location ko a ƙara lokaci idan akwai zafi. Amma kar ku rabu biyu, wasu suna yi a ciki, wasu suna yi a waje. Ku shiga gaba daya ko ku fito gaba daya, wannan maslaha ce ta kowa da kowa. In akwai zafi mai yawa, a yi haka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama. Malan sana'ar tuka keke nafir nake yi, ko ya halatta in ɗauki giya a biya ni? Ya za ka ɗauki giya? Ai da ka ɗauki giya, sunan keke nafir ɗinka tsinanne. Domin na karanta hadisai, ban ga wani abu guda ɗaya da aka tsine wa mutum goma a kansa ba sai giya. Giya ce aka ce Allah ya tsine wa mai sha, ya tsine wa ruwan giyar, ya tsine wa kes da kwalbar giyar, ya tsine wa akorukura ko kuma na keke nafin ko mota da tayyo dakon giya, tsinanne ya ce motar. Sannan masu dako aka su ma tsinannu ne, masu siyar da ita su ma tsinannu ne, masu karɓar lasisin giya suna zuba a kawun su ma tsinannu ne, sannan masu dafa ta su ma tsinannu ne. Kaga ashe haɗan dakon giya ma tsinanne ne. Da haka in kana so kada keke nafin ɗinka ya zama tsinanne, kai ma ka zama tsinanne. In za a ɗora maka giya ka ce a'a, ko nawa za a baka ka ɗauki giya? Amma ka ɗauki mirinda, ka ɗauki maltina, ka ɗauki sauran abin sha wanda baya bugarwa, wannan babu laifi. Ko ina ka kai, ko na musulmi ne ko ba na musulmi ba ne, amma fa banda giya. Ce malam, idan na yi shafi'i da wutiri a masallaci tare da limam, ko zan iya sake yin wata sallar cikin dare? Za ka iya yi. Shafi'i da wutiri ana so ya zama shi ne sallarka ta ƙarshe. Amma idan ka yi shafi'i da wutiri a farkon dare, saboda shi shafi'i da wutiri za ka iya yinsa a farkon dare, za ka iya yi a tsakiyar dare, za ka iya yi a ƙarshen dare. To idan ka fara yin shafi'inka da wutiri a farkon dare, sai kuma ka tashi da daddare, za ka iya ci gaba da sallarka. Domin an haɗa da sallolin da kai na daren da shafi'in dai, an samu dai a daren ka yi ƙarin ɗaya, ƙarin ɗayan nan dama shi ne wutiri. So babu laifi mutum ya yi haka, don wasu malaman suna bada fatawa cewa wani ka tashi zaka yi sallah da daddare in kai shafi'i kai wutiri to sai ka ƙara yin raka'a daya don ka rushe wancan wutirin sai zama biyu sai ka ci gaba da sallar ka a ƙarshe sai ka kuma yin daya sai wannan dayan kuma ta zama wata ce wutirin ƙarshe amma wannan fatawar ba a karbe ta ba ka dai ci gaba da sallolinka wannan bai rushe maka wutirinka da kai a farkon dare ko a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare ba amma abin da aka fi so wutiri ya zama shine ƙarshen abin da zaka sallata kafin alfajir ya keto mallan dan uwana ne ya rasu kamar shekaru 5 da suka wuce har an raba gadon sa to sai yanzu wasu basu suka da yake bi da ba a san da su ba suka fito to mallan wani gadon za a sake rabawa ko a yi masa wani aikin alheri da shi gadon za a sake rabawa dama rabon gado zai iya zama sai an hada kayan gaba daya a raba zai kuma iya zama idan ba a ga bincike ba ga wasu kudi sun tabbata sai a raba iya wannan a jira ragowar misali sai zama akwai abubuwan da suka shafi shari'a yana da wani gida da ake shari'a ko wani kango da ba a gano takaddun sa ba ko wani abu da ba a ƙara tantancewa ba amma an riga an gama biyan duk masu bin sa bashi ga ko magada suna da bukata gashi ba a gama tantancewa ba abin zai dau lokaci to a iya ba kowa rance wanda aka san ba zai wuce gadan sa ba daga cikin kudin gadan ko kuma a raba wannan kashin farko sai kuma na biyu shi ma in ya tabbata sai a zo a raba duka wannan ana iya yi gurgurdan yadda maslaha ta bayar mallan yaya sai dai kuma yi masa aikin alherin idan su magadan sun amince duk masu gado suka ce mun yarda wannan ba sai an raba ba a je ai masallaci ko ai makaranta ko ai rijiya ko ai famfo ko ai library ko ai wani aiki ko a sai filin makabarta wannan duka ya halatta in magada sun amince wanda bai amince ba sai ya fadi ya daga hannu ya ce ni banda ni to sai a ware man nasa wani ma ya daga hannu ya ce ni ma ban yarda ba a cire min nawa shi ma sai a cire man nasa wanda suka yarda su sai a yi da nasu mallan yaya zakkan kamfanin me fiya wata yake ne har da kayan aiki ne ko iya abin yake banda kayan aiki in ka tashi zaka ma kamfaninka zakka banda injin kudin da ake samu ta hanyar su za a wa zakka nawa ka samu a tsawon shekara ta cika sharadin zakka uku ne mulkun kamil nisabun kamil da haulun kamil uku ne ko mulkun kamil nisabun kamil haulun kamil da an samu hukun nan zakata wajaba dukiya mallakarka ce sannan ta shekara kuma ta kai cikakken nisabi sai ka lissafa ka fitar da zakka amma an tashi zakka ba a wa injin gidajen haya ba a musu zakka sai in na siyarwa ne gidajen da kake ciki kai da iyalanka ba a musu zakka sai wanda kake siya dan ka siyar ka juya kayan kasuwanci ake wa zakka banda wanda aka ware domin gudanar da harkokin yau da gobe jiya wani ya bada 1,000 sadaka a saka asusu maraya a yi masa addu'a kan neman aiki da suke nema to Allah ya karbi wannan sadaka taka da kai wa marayu kuma Allah ya sa ka samu wannan aikin 200 a yi min addu'a hannuna shekara 2 kenan yana ciwo to Allah ya warkar da hannunka kuma za a saka wannan 200 taka a cikin asusun marayu ga wani mai 400 yace yana bukatan addu'a to Allah ya biya maka bukatunka na alheri kuma za a saka a asusun marayu ai mun addu'a ina yawan karyewa a hannuna to ya kamata ka je likita ya ƙara duba ka to Allah ya tsare Allah ya sa ka daina karyewa a ko ina ma ba a hannu ba gafata mallan ai mun addu'a yaro na ya bar gida tsawon kwanaki Allah ya dawo da shi to Allah ya dawo da wannan yaro da ya bar gida kuma Allah ya tsare lafiyarsa da mutuncinsa Allah ya sa yana nan lafiya a sa ni addu'a mallan ina yin istimna'i ne kuma naji an ce ba kyau kwarai ba kyau ka daina yin istimna'i ba shi da kyau ka ci gaba da yin azumi da istighfari da karatun qur'ani da zama cikin mutanen kirki da halattar inda ake darussan addini da kuma gaggautawa kai aure idan Allah ya hore ma 150 ai mun addu'a kan mamata ba ta son na yi ma abokan zaman alheri ana samun irin wannan uwan mai tsananin kishi akwai wanda ya ce min babarsa ta kira shi ta ce in ka kuskura ka ba wa abokiyar zama na sisin kwabo ban yafe ba kuma abokiyar zaman tana da bukata uban ya mutu ya batta ita ma ta tsufa wai sai tace in ya kuskura ya taimakawa kishiyarta da sisin kobo bata yafe ba shine tambaye ne nace ai ko bata yafe ba kai wannan ai abun alheri ne take son ta hana ka da sharri ne sai ka dinga mata koyi in gaje ka bata ita 50,000 ita wannan sai ka bata 20 kici amma ki ja baki ki shiru kake ce ni na baki tunda ba za ta hana ka ka taimakawa matan babanka ba to akwai uwa mai irin wannan halin sai ta hana danta yi alheri sai dai ita kadai kawai kai ya ba ƴan uwansa kai ya ba danginsa kai ya ba abokansa wata ma tana da iko cewa za ta kai zakka kaga wannan uwa ai halaka ka za ta la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi duraka a kiyaye muna neman addu'a wajen aikin mu muna kokarin nuna gaskiya amma ana so a daura mana sharri ku ci gaba da gaskiya gaskiya dinda ta bulle da kai alheri ne sai dai ana yin gaskiya da hikima ba a yin gaskiya da rigima don wani ya dauka rigima da fito na fito da shugabanni shine gaskiya a gaskiya cikin hikima zaka yi ta insha Allah zaka ci moriyarta kada ku bi rashin gaskiya saboda kowa yana yi akwai maza masu neman mata na gari da mata masu neman maza na gari to Allah ya hada kowa da na gari ku maza masu neman aure kuna san Allah ya hada ku da mata na gari Allah ya sa a dace mata masu neman aure kuna neman maza na gari Allah ya sa a dace da na garin Allah ya hada na gari da ta gari mugu ba al-khabithatu lil-khabithina sai a ce Allah ya hada mugu da muguwa ta gari da na gari a to shi mugu da wa za a hada shi al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولكن برؤونا مما يقولون اما ان ka hada mutumin kirki da muguwar mace ko ka hada muguwar mace da mutumin kirki kowa sai ya dandana kodarsa kun san halitta bi aka wallafa akan mazan da aka jarabce su da mata mugaye da kuma matan da aka jarabce su da maza mugaye matar ta kirki ce amma bata sa'an miji ba wani kuma shine na kirki bai sa'an mata ba to kamata yayi ayi addu'a Allah ya hada na kirki da ta kirki ya hada mugu da muguwa ko akwai masu neman aiki da masu neman jari da masu neman admission da sauran bukatu ya Allah muna tawassali bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah duk mai bukata ta alheri ka biya masa. Allah duk wanda yake cikin damuwa ka yaye masa. Allah duk wanda yake ciwo ka warkar da shi. Allah wanda yake da jari ka sa masa albarka. Wanda ba shi da jari Allah ka bashi jari mai albarka. Wanda yake da gidan kansa Allah ka rike masa. Wanda yake gidan haya ko gidan aro ko ba shi da shi Allah ka mallaka mai gidansa. Wanda yake da aure Allah ka zaurar da su lafiya. Wanda ba shi da shi Allah ka ba su takarai. Wanda suke neman aiki Allah ka ba su aiki mai albarka. Wanda suke aikin Allah ka tsare musu aikin. Wanda suke cikin kowane irin tashin hankali Allah ka yaye musu. Allah ka kawo mana dauki Najeriya muna bukatar taimakonka da kulawarka da agajinka Allah ka yaye mana halin da muke ciki. Allah ka inganta mana tsaro, ka inganta mana zaman lafiya. Allah ka yaye mana kashe-kashe da fitintunu da tashin hankali da masifu. Allah ka yi wannan kasa ta mu Najeriya albarka. Allah ka zaurar da ita lafiya. Allah ka kauda fitintunu shugabannin mu Allah ka cika zukatunsu da tausayi da adalci. Allah ka kewaye su da mutane na kwarai. Allah ka yaye mana dukkan damuwa da bala'i da musifa da tashin hankali. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.